أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتينا تقوص قوات سفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da 26 ga watan satumba shekara ta 2020 barkanmu da saduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin tafsirin alqur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya bayan hutu na dole wanda ya kai kusan watanni kusan bakwai ko shida da kwanaki bakwai ba kadan a lissafin a watannin musulunci wata bakwai ba kwana na ga ba kwana takwas ko na'am to alhamdulillah wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala yanda wannan annoba ta zo ta farlanta hali na tsanani ga al'umma baki daya da babu tsanani irin tsananin da zai hana majalisai irin wannan ya zamanto ana samun su domin duk abinda zai zamanto ya sha makance tsakanin mutum da hanyoyin aikin alkhairi hakika ya isa masifa to alhamdulillah cikin ni'imar Allah Allah yana nuna mana bayan wannan annoba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dauke ta gabaki daya a duniya baki daya kuma irin abubuwan da suke biyo baya sakamakon wannan annoba waɗansu mun sani waɗansu muna gani waɗansu ba mu sani ba waɗansu ba har yanzu ba mu gansu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ije mana sharrin da ke cikin su yau za mu tashi darasi na 6 a cikin tafsirin da muke a cikin suratu tauba da yake karatun tafsirin bai tsaya ba ana yin an ci gaba da shi ta hanyoyin sadarwar zamani to amma yanzu gashi shine wannan wanda zamu fuska da fuska kuma muke samun yinsa a cikin masallacin da samun albarkar hadisin Abi Huraira majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumur rahma wa nazalat alaihimus sakina wa dhakarahum wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indahu illa ghashiyatuhumur rahma wa haffat alaihimul malaika wa nazalat alaihimus sakina wa dhakarahumullahu fi man indahu to mutane ba su taba haduwa a daki daga dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna darasin sa tsakanin su face rahama ta lillibe su mala'iku sun rufe su sakina ta sauka gare su kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi wato bayin Allah na ar-rafiqul a'la Allah ya bamu wannan falala ya bamu wannan ni'ima zamu tashi aya ta 28 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka نعم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal mushrikuna najas haƙiƙa mushrikai ba komai bane illa najasa fala yaqrabul masjidal haram dan haka kada su kusanci masallaci mai alfarma ma'ana kada ku bar su kusanci masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba ba'da amihim hadha, bayan wannan shekara tasu, bayan shekaran nan tasu wannan, ita ce shekara ta 9 bayan hijira. Wa in khiftum aila, idan kuma kun ji tsoron talauci, wato da kashe da yankewar kasuwanci, fa sawfa yughnikumullahu min fadli, to da sannu Allah zai wadata ku daga cikin falalarsa, insha'a, in yaso. Inna allaha alimun hakim, lallai fa Allah masani ne da halayen da kuke ciki, da hanyoyin da za su kawo muku arziki. Hakim kuma Allah gwani ne, ya san yadda zai yi kyautarsa, kuma in hannun ma zai yi, ya san yadda zai yi hannu. Wannan ayar tana tabbatar da ci gaba ce a kan nuna ma musulmi a yadda a shari'ar musulunci za su yi mu'amala da mushrikai. Sai dai ta ambace shi ta fuskar da ta wata fuska daban daga fuskar da ambaton ya gabata, domin daga cikin ayoyin da suka gabata akwai ayar da Allah madaukakin sarki yace, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr, baya kasancewa ga mushrikai sirayar da sallatan Allah alhali suna masu shaida akan kawukansu da kafirci, wato ma'ana basu cancanci rayar yin ibada a masallatan Allah, a masallaci ba. Wato ma kana al-mushrikina an ya'muru masajid Allah, ana nufin Masjidul Haram kamar yadda tafsirin ya gabata, baya kasancewa su rayar da masallaci mai alfarma alhali suna shaida akan kawukansu da kafirci, ma'ana ba zai yiwu su yi bauta a masallacin da aka gina shi akan tauhidi ba, alhali kuma su mushrikai ne, saboda haka ba zai yiwu ba. Wato illar da yasa ba su cancanci yin bauta a masallatan Allah ba shine, masallatan Allah an gina su akan tauhidi. Annabi Ibrahim shi ya assasa masallacin Makka, masallacin Ka'aba, da Annabi Isma'il su suka sanya masa foundation da gini na farko. To wannan masallaci kuma mun san Annabi Ibrahim shine limamin tauhidi na al'umomi baki daya, saboda haka abin da ya gina akan tauhidi ba zai yiwu ba waɗanda suke shirka ya zamanto sun yi bauta a wajen. To wannan fuska ɗaya kenan wanda ta gabata. Fuska ta biyu na rashin cancantar su da su yi bauta a masallaci mai alfarma shine kasancewarsu su najastattu ne, wato kazamai ne, kazanta ta itikadi, itikadinsu bata ne, kazanta ne. Saboda haka mushrikai, wato saboda najasarsu, su kwadakunan Allah sun cancanci a tsarkake su, a ɗaukaka su da ambaton Allah, a hana dukkan abin da zai gurɓata su ta fuskar itikadi. To su ka itikadinsu gurɓatacce ne, don haka wannan fuska ce ta biyu. Bayan tauhidi kuma aka ce su kansu aininsu najasa ne. Abin da ake nufi da najasa a nan, waɗansu malamai sun ce a zahirinta take, mushrikai najasa ne. Don haka idan mutum ya yi musafaha da mushriki sai ya je ya wanke hannunsa, kamar yadda aka ruwaito daga Hassanul Basri. Amma jamahirin malamai a kan saɓanin wannan suke, sun ce najasar da ake nufi najasar baɗi ne, najasar zuci, saboda kafirci da suke a kai, don haka Allah ya siffanta su da najasa. Don haka ba za a ce jikinsu najasa ba ne, domin Allah maɗaukakin sarki ya halatta cin abincin ahlul kitab, bayan kuma ahlul kitab suna shirka musamman nasara, amma Allah ya halatta a ci abincinsu, kuma ya halatta a auri matansu. Ko ba a ruwaito kan cewar idan matansu mutum yana da mace wadda take ba musulma ba, idan ya taɓa ta sai ya je ya yi wanka saboda ya taɓa najasa, ko idan ya shafi jikinta sai ya je ya yi wanka saboda ya taɓa najasa. Bal ba a wannan baya daga cikin wannan ijma'i ne na malamai. Haka zalika za a ci abincinsu da yankansu, abin da suka yanka, ba tare da wato sai an wanke ba. Amma hadisin Abu Tha'labah al-Khashni da yace da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, akace inna bi ardi qaumin ahli kitab wa innahum ya'kuluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr afana'kulu fi sihafihim wa nashrabu fi aniyatihim qala la ta'kulu minha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu minha suka ce ya rasulullah muna kasa ta ahlul kitab kuma su suna cin al-khinzir kuma suna shan giya to ma iya ci cin abinci a kwanuka a akusan su kuma musharuwa a cikin kwanukan su a cikin kwarawa cikin akwai wato kwanukan shan su koran shan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ci a ciki sai in ba ku samu wani ba in ba ku samu wani kwanan ba sai wannan nasu to ku wanke sannan ku ci to kaga illar ba wai dan su ne najasa ba dan abinda suke yi na cin al-khinzir da shan giya shine illa ba wai dan su najasa bane saboda haka ijma'i ne cewa idan ahlul kitabi suka baka kyautar abinci ko alawa ba sai ka ce wannan najasa ce sai ka je ka wanke ba bal sayyidina ali kamar yanda ya gabata yana karban kyautar da ake kawo masa na ranar idin Nowruz na alawa wanda majus suke yi kuma ya karba ya ci ko ba a samu wanda ya saba masa ba daga cikin sahabbai wajen cin abincin su ba tare da an wanke ba haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa tufafi daga Yemen wanda Yemen kuma kasar Yahudi ce Yahudawa sun kasance firkar Yahudawa ta kasance da yawa a Yemen har yanzu akwai sauran Yahudawa na Yemen daga cikin Yahudawa waɗanda suke Sephardim waɗanda ba Ashkenazi ba wanda suka zo daga Turai daga cikin Yahudawa da suka zo daga Iran da daga wato ba wanda suka zo daga Turai ba wanda ake ce masa Sephardic Jews wato ƴan Sephardim wato daga ciki har da Yahudawan Yemen saboda haka Yemen gari ne na Yahudawa kuma an annabi sallallahu alaihi wasallam an kasance ana kawo masa tufafi daga Yemen haka zalika Mu'adh ibn Jabal da ya je Yemen ya kasance in ya karbi jizya daga Yahud sai ya ce ku zo mun da tufafi maimakon kuɗi in aika masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi bisa wato kuɗi da za a kai musu domin yafi shi ne ainihin abin da sahabbai suke bukata saboda Yemen ta shahara da tufafi kyawawa shi yasa da nasaran Najran suka zo Madina akai ta kallon su saboda kyan tufafin shi to ba a ruwaito cewar idan aka aiko da tufafin nan an yi umarni kan cewa kar a sa su sai an wanke ba to saboda haka duk wannan suna daga cikin dalilai da suke nuna cewar mushriki kafiri ba najasa bane a zahirinsa jikinsa ba najasa bane abin da ya taba kuma ba zai zamanto ya taba in ya taba wani abu ba zai zamanto kamar najasa ta taba wannan abun ba da sai an wanke najasar da alqur'ani yake nufi najasa ce ta batini wato ta zuci najasar itikadi shirkar da suka ita ce najasar da ta sanya su ba su cancanci su kusanto masallaci mai alfarma ba to watakila za a iya cewa to in haka ne me yasa waɗansu malamai suka wajabta ma wanda ya musulunta ya wanka kamar yanda yake a mazhabar Malik rahmatullahi alai da Imamu Ahmad mutlaqan Imamu Ahmad haka zalika Malik cewar wanda idan kafiri ya musulunta ya wanka kuma akwai hadisai da suka nuna haka hadisin Qais ibn Asim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yayi wanka bima'in wa sidr da ruwa da magarya an san magarya kamar ita ce sabulu ya umarce shi yayi wanka haka zalika Thumamah bin Athal da aka daure shi mun karanta hadisin sa a cikin Bukhari da aka daure shi al-amudi na masallaci kullun annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wucewa daga gare shi yace kaifa asbahta ya Thumamah yaya kawai gari ya su baba sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kashe ni zaka kashe wanda jininsa yake da tsada idan ka kyale ni kai mun kyawa idan ka kyale ni ka sake ni bisa wato baiwa da kyautatawa zaka san kai kyauta da baiwa ga mai godiya to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku ko biyu sai ya ce a sake shi dan ya dan daure shi yana gani ana sallah a cikin masallaci da aka sake shi sai ce a nuna masa a saman masa ruwa a nuna masa inda zai je ya wanka sai ya je aka nuna masa wani lambu ya shiga bayan lambun ya shiga cikin lambun yayi wanka ya zo yayi yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kage yayi wanka da zai musulunta to in haka ne me yasa aka ce wanda duk ya musulunta yayi wanka to wannan kamar yanda yake masaba ce na jumhurin malamai cewar in mutum ya musulunta yayi wanka dalilin wankan da suka kawo shine saboda janaba baya wankan janaba dan haka idan da yaro ne in ya musulunta ba za a wajabta masa kan cewa sai yayi wanka ba za a wajabta masa kan cewa sai yayi wanka ba inda zai wankan sai yayi ta fuskar istighfar to da kadu wannan dai dalili ne akan cewar ai tawilin wannan ayar da cewar najasar da ake nufi shine najasa wadda take ta zuci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina la yanjus mu'mini baya zamantowa najasa saboda itik inda yana da imani to bai taba zamantowa najasa ba ko yayi janaba ba zai zamantowa yana da najasa ba ita ko najasar kafiri saboda shirka tafi dukkan aikin sabo tsanani shi yasa koda yayi janabar yayi wanka wannan bai mayar da shi dahiri ba saboda yana da najasar shirka na haka ba zai iya yin wata ibada ba koda yayi wanka har sai yayi imani tukuna har sai yayi imani yayi kalmar shahada ya kawar da wannan najasar kafircin ita kuma ba da ruwa ake kawar da ita ba da imani ake kawar da ita to fadin sa Allah jalla wa ala da yace fala yaqrabul masjid al haram kada su kusanci masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma anan abinda ake nufi makka gabaki dayanta kada su kusanci makka an haramta musu kusantar makka domin al masjid al haram masallaci mai alfarma yana zuwa da ma'anar ka'aba din kanta yana zuwa da ma'anar ka'aba fa walli wajhaka shatral masjid al haram ka fuskantar da fuskarka jihar masallaci mai alfarma da ake nufi anan ka'aba saboda idan mutun yana cikin makka har shi umarnin ya kebance shi mutun inda makka ake nufi anan koda harami na makka ake nufi wanda yake cikin haramin makka zai iya kallon ko ina kenan amma abinda ake nufi a wannan ayar masallaci mai alfarma haka kuma yana zuwa da ma'anar garin makka kamar yanda aka ruwaito kamar yanda Allah ta'ala yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram sarki ya tabbata ga ubangiji da yayi tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma a bisa riwayar hadisin Anas na Isra'i cewa an yi Isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam daga gidan yar uwarsa Atika daga nan ne aka yi daga gidan Ummu Hani aka yi Isra'i da shi kaga wannan ya nuna kan cewar a cikin garin makka haka zuwa halika yana zuwa da ma'anar harami iyakar harami kamar yanda Allah ta'ala yace illal ladina ahadtum inda almasjidil haram sai dai wanda kuka yi alƙawari da su a nan masallaci mai alfarma to aina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan alƙawari da mushrikai wanda Allah yake faɗa a wannan ayar alƙawarin da yayi aina yayi a Hudaybiya to Hudaybiya kuma ita ce iyakar harami dan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauka a Hudaybiya a daidai gefen harami ya sauka saboda haka wannan kun ga waɗannan ma'anoni guda uku sune ma'anonin masjidil haram to nan abinda ake nufi malamai yawa-yawan malamai sai suka dauke shi a ma'anar da tafi kowace gamewa wanda tafi kowanne fadi shine haddin harami domin haddin harami yafi makka girma yafi ƙwaryar garin makka kamar yanda za ku gani yanzu idan mutum zai tafi in mutum ya fito daga makka alal misali zai tafi jidda zai wajen kilomita 28 sannan zai zo haddin harami wannan kofar wadda aka yi mata alqur'ani in ka fito daga makka za ka tafi jidda to idan ka ketare wa in kai in kana yin yamma akwai tudu akwai hawa kana zuwa hawan akwai wani dutse wannan dutsen shine haddin harami kuma an sanya ma alamar to kaga wannan ai ya fita daga garin makka yanzu nan wajen diya zaman to a ungwani wanda suke ba a cikin ƙwariyar garin makka ba haka zalika in ka bi hanyar yaman haka zalika in ka bi hanyar madina a nawariya a ko da yake a makkan ta yi girma yanzu har ta kai nawariya ta wuce iyakar haram a hanyar madina to amma haddin haram ya fi haddin garin makka saboda haka sai malamai suka dauki wannan ayar na inda za a hana mushrikai zuwa shine haddin harami baki daya ma'ana wanda tafi komai gamewa kuma nan da Allah ta'ala ya ce fala yaqrabu kada su kusanci masallaci mai alfarma to mushrikai ai babun al'umarin Allah suke ba to menene hikimar da Allah ya ce kada su yi haka wannan uslubi ne na larabci na mubalaga ai kada ku bar su kada ku bar su su yi ballantana ma har a ce musu kada ku yi wato kada ku ba da halin da za su yi ballantana har a zo a ce musu kada ku yi kamar yanda balarabe yakan cewa la a'rifannaka qa'iman ko kuma la a'rifannaka taqulu kaza kada in san cewa kana fadan kaza ai wato kada ka kuskura ka fadi wannan abin har ma in san cewa ka fada to saboda haka wannan isa matuƙa ne wajen hana muminai da su kyale mushrikai su shigo iyakar harami ba'da amihim hadha bayan wannan shekarar tasu kamar yadda muka ambata shekarar tasu ana nufin shekara ta 9 bayan hijira shekarar da Allah madaukaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar da sayyidina Ali da yayi kuwar sanarwa cewar babu wani alƙawari tsakaninsa da mushrikai to daga cikin abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tura sayyidina Abubakar da shi shine Allah ya hujja ba'da al'ami mushrik kada wani mushriki ya sake haji bayan wannan shekara wa Allah ya tufa bil baiti uryan kuma kada mai tsirara yayi dawafi da dakin Allah maksudi shi yasa waɗansu malamai suka ce maksudin wannan ayar shine a hana su aikin haji shine maksudin wannan ayar a hana su aikin haji shi yasa aka kayyade da cewa ba'da amihim hadha bayan wannan shekarar tasu to kuma idan muka dauki tunda hadisi yana fassara alqur'ani abinda sayyidina Abubakar yayi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara ma'anar wannan aya Allah ya hujja ba'da al'ami mushrik kada wani ya haji bayan wannan shekara kada wani mushriki ya haji bayan wannan shekara wannan shine maksudin aya to sai dai saboda umumin lafazin aya sai malamai suka dauki sauran hukunci wadansu sauran hukunce daga wannan ayar amma maksudi babba zamu zo wa'annan hukunce maksudi babba shine a hana su aikin haji to in ku aka hana su aikin haji mun san haji ɗaya da makka ba gari ne na noma ba gari ne na kasuwanci ba gari ne ma na sana'a ba gari ne na kasuwanci mutanen makka yan kasuwa ne kuma kasuwancin su ya dogara da abinda aka kawo garin saboda gari ne da kowa yake son zuwa saboda haka dukkan ɗan kasuwa zai kawo kayansa to in aka ce mushrikai kada su zo makka kenan kasuwanci zai kare ba za a kawo kaya ba ba za a kawo kaya ba kamar yan takalma ne a ce an daina zuwa aba yan aba su daina zuwa yan onice su daina zuwa to kaga me zai faru kaga kasuwar takalma ta rushe to shine sai Allah ya ce wa in khiftum aila to kuma idan kuka ji tsoron in kun ji tsoron talauci cewa to ai hanyar kunga an koma economics ko an koma tattalin arziki saboda haka shi yasa wani lokaci ɗalibaina da nake koya musu al-iqtisadil islami nace su fito da darussa na economics a cikin suratul bara'a wannan ya ɗaya daga cikin darussa kunga shi yasa kuma aka yi abin nan WTO World Trade Organization dan a bada damar a safara a shiga ko ina don ai kasuwanci to yanzu an hana waɗansu su shigo saboda haka an sa takunkumin ciniki in aka sa takunkumin ciniki kaga hanyoyin kasuwanci zai zama to sun ragu to sai Allah yace fa saufa yughnikumullahu min fadli, in Allah yace saufa to nan da kusa, a kusa Allah zai yi wannan, a kusa Allah zai wadata ku daga falalarsa. Wannan alƙawari ne kuma wato a wannan shekarar bayan saukar wannan ayar Tubala da Jusham da Jurash banu al-Jurashi banu Jurash da Tubala waɗanda mutanen Yemen ne, mutanen Yemen kuma masu noma a mantikar su, noman kuma wanda yake mai yawan gaske, suka musulunta suka zamanto suna zuwa Makka. Yan Jidda, wanda Jidda wato a tashar jirgin ruwa ce, su ma mutanen Jidda suka musulunta, tashar jirgin ruwa ana kawo abubuwa, saboda haka su ma suka samu hanyar shigowa Makka. Sana'a ta Yemen ita ma tashar jirgin ruwa ce, aka samu mutane suka musulunta suka rinka kawo kaya zuwa Makka. To shi yasa sai Allah, amma sai Allah ya ce insha'a in yaso, domin ku sani cewar arziki a hannun Allah yake, saboda haka ku yi tazarru'i a gare shi, koda Allah ya kawo asbab din, wannan asbab din ba lalle su ba ku arziki ba sai in Allah ya yarda. Saboda haka koda kai bakin kokarinka, kai tafiye-tafiyenka, kai tsare-tsarenka, kai business plan ɗinka da sauransu, ba lalle ne ya zamanto ka samu arziki ba sai Allah ya so. To sannan Allah ya ƙara ayar da sifa guda biyu, inna Allaha alimu, Allah masani ne, sanin Allah maɗaukakin sarki shine ya sanya wato shine ya san hanyoyin wato hanyoyin kasuwanci da hanyoyin tattalin arziki da zai buɗe muku, tunda yanda Allah maɗaukakin sarki ya yi tsarinsa na halitta ka san cewa akwai sani a ciki, tunda dukkan ilimin ɗan adam gabaki ɗaya ai ya ginu ne akan sanin abinda Allah ya yi. Kokarin ya san abinda Allah ya yi shine yake bashi ilimin, shine har zaka zamanto professor biology dan ka san abinda Allah ya yi a jiki, ka zamanto professor geology dan ka san abinda Allah ya yi a cikin duwatsu da ƙasa da sauransu. To da haka Allah masani ne, daga cikin sanin Allah, Allah maɗaukakin sarki ya cika shari'arsa kenan da ilimin tattalin arziki, saboda shari'a ce daga wanda yake al-alim masani, kuma hakim gwani ne, ya san yanda zai tsara abubuwansa, saboda haka idan ya toshe wannan kofar to zai buɗe wata kofar kuma. Saboda haka idan aka hana wani al'amari wanda yake kawo ma mutane riba a duniya saboda tsare aqida, to kada ku ɗauka wannan abin zai zamanto shi ne wato toshe hanyar arziki. Ka bar abu saboda aqida, koda wannan zai sa abinda za ka samu na arzikin kaɗan ne ya fi maka, domin Allah wadata a hannun Allah take, kuma Allah zai kawo maka wadata. Wato shi ne kamar yanzu duk da yake ba muna kiran kasuwa bane da bankunan musulunci, ko kuma muna yarda da waɗansu abubuwa da suke yi waɗanda suke ba daidai ba, yanzu kaga akwai mutanen da sun saba in suka sanya account ɗinsu a banki na kasuwanci wanda yake na riba, fixed deposit, watakila abinda za a rinka biyan su na interest zai kai wajen kashi 14-16 cikin 100. Saboda haka idan mutum ya sanya miliyan 1 a shekara zai samu 160,000, zai samu haka ne ko 160,000. To watakila ya je bankin musulunci, tunda wannan riba ne, ya ce to shi yana gudun abinda Allah baya so, saboda haka bari ya zo ya abinda Allah yake so, ya bar wannan hanya ta kasuwanci, hanya ce ta arziki da ta tattalin arziki da yake zuwa masa, ya ce bari ya zo ya karbi ya bude account ɗinsa a bankin musulunci, sai ya zo ya ga abinda su suke bayarwa watakila kashi 8 cikin 100. Saboda haka in ya aje miliyan 1 abinda zai samu a shekara 80,000 maimakon 160,000. To amma idan ruhin wannan ayar tana nuna masa cewa idan kana jin tsoron ragi daga abin da kake samu yanda ya daga cikin aila din, to Allah zai wadata ka daga falalarsa in yaso, domin Allah sai ya sa albarka a cikin 80,000 nan, da ita sai Allah ya bude maka waɗansu kofofin. Wanda ku ya tsaya akan wannan 160 din da yake samu yana ganin ita ce sauran kofofin sai Allah ya ki bude masa. kuma abinda 160 din nan za ta yi wata kila abinda 80 din nan za ta yi sai ta ninka ta sau 10 saboda albarka ake nema albarka ake nema amma wannan ba wai yana nufin kan cewa a bankunan musulunci su rinka san kansu su ki ba mutane ribar da ta dace ba su ce ai kuna da imani wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadli su ba su yi tunanin kansu ba ba su yi tunanin su ma kansu su yi su sadaukar da kan ba duk da yake a cikin tsare-tsaren ana cewa dole su yi wani abu na sadaukar da kai domin su rike customomin su to ala ayi hal wannan ayar tana nuna kan cewar abinda aka bari saboda Allah koda zai sa ya zama to sanadiyarsa akwai yiwuwar tasgaro akan tattalin arziki to Allah madaukakin sarki zai kawo wadata daga cikin falalarsa in yaso dan ka san cewa yin na Allah ne to daga cikin hukunce-hukunce da wannan ayar ta zo da su wanda malamai suka dauka duk kamar yadda muka ce maksudin wannan ayar shine a hana mushrikai zuwa aikin hajji to wannan shine daya daga ciki mushrikai ba za su yi aikin hajji ba saboda haka aikin hajji ibada ce wanda yake dukkan wani wanda yake ba musulmi ba ba zai je ba ko kallo ne ba zai je ya kallo ba na biyu wannan ayar ta haramta shiga haddin harami ga waɗanda ba musulmi ba musulmi bai halatta su kyale wanda ba musulmi ba ya shiga haddin harami shi yasa zaka gani a ƙasar Saudiya suna bakin kokarin su cewar daga daidai kafin ka zo mantikar haram inda aka sanya yan immigration yan jawazat inda suke duba masu shiga tun daga nan wajen za a ce duk wanda yake ba musulmi ba wato ya dauke hanya akwai hanyar da aka yi za ka ga sun sanya alama wannan ita ce hanyar waɗanda ba musulmi ba yanda ba za su shiga cikin garin Makka ba kuma in suka zo shiga in aka duba to shi yasa nema a takardar zama a ƙasar Saudiya suke sanya addini ba wani abu ne suke sanya addini ba saboda shiga Makka taba'an har Madina ma sun yi kiyasin ta kamar yadda yake mazhabar waɗansu malamai saboda haka babu shiga Makka ga mushrikai Madina fa domin Madina ita ma harami ce waɗansu malamai sun tafi akan cewa Madina ma haka take mushrikai da umuman kafirai ba za su shiga Madina ba kuma wannan riwaya ce a mazhabar Imam Ahmad amma abin da yake sahihin magana shine wannan a hadisai da dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale waɗanda suke ba musulmi ba suka zo garin Madina ya nuna kan cewa Madina daban take da Makka tunda kamar Nasaran Najran sun zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale suka shigo Madina aka karanta musu alqur'ani har ake munakasha da su haka dalika waɗanda ake kamo wari batun yaki kamar shi Thumamah bin Affan an kawo shi an daure shi a cikin masallaci haka dalika hadisin Qais ibn Asim shima duk wannan ya nuna cewar Madina ba kamar Makka take ba duk da yake za a iya cewa waɗannan sun faru ne kafin saukar wannan ayar kafin shekara ta 9 amma shekara ta 9 ai ita ce ake cewa amul wufud shekarar tawagu da suka rinka zuwa suna musulunta shine ma har aka yi ishara gare ta a cikin idaja anasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ita ce amul wufud to da kaga ka amul wufud din nan a cikin wufud din da suka rinka zuwa wato tawaga na mutane da suka rinka zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba musulmi ba saboda ka sun shigo cikin Madina saboda haka a bisa kamar yanda a mazhabar Malik ma Madina ba ta cikin inda ba haram ake haramta ma wanda ba musulmi ba su shiga cikin ta za su shiga to sai dai wannan hani ne na zama a wajen hani ne na zama a wajen amma idan bukata ta sa aka zo kamar kasuwanci ya kawo mutum za a iya bashi wannan dama saboda maslahar garin ne a samu mutane su shigo domin ai kasuwanci amma su shigo domin ibada ko su shigo domin su zauna a wajen to shine aka hana su kasance shi to sanan daga cikin hukunce akwai shin sauran masallatai da aka hana mushrikai shiga cikin masallacin Ka'aba, sauran masallatai ma kamar masallacin Ka'aba suke, yanda wanda ba musulmi ba zai shiga cikin masallaci ba. To wannan matsala ce da malamai suke sabani. Imam Abu Hanifa ya halatta ma da mushriki da Yahudu da Nasara, yace duk za su iya shiga masallaci. Kuma dalilin sa hadisan da suka gabata na daurewar mushriki da aka yi a cikin masallaci da sauransu. Su kuma sauran malamai suka ce saboda janabar da ke cikin sa, kamar yadda yake mazhabar Malik, mushriki da kafiri ba ka shiga masallaci saboda hukuncin janaba, sai dai bisa larura. Mecece larurar? Ya zamanto yana jin tsoro, babu inda zai samu ya samu mafaka sai a masallaci, to sai a kyale shi shigo cikin masallaci. Kamar yanda kun ga lokacin da aka yi zubar da jinin Rwanda, kun san yanda aka yi a Rwanda kashe-kashen nan da aka yi na kabilanci tsakanin Hutu da Tutsi, aka yi wannan aka kashe miliyoyi. Akwai limamai da har yanzu mun je mun ziyarci wajen da inda aka yi mata babban makabarta, suka je daga cikin littafin akwai hotuna na waɗansu limamai waɗanda suka mayar da masallatansu wajen ba da mafaka ga 'yan ƙabilar Hutu, ko kuma a wani wajen ne 'yan Tutsi, daga zubar da jininsu, kuma ba musulmi ba ne, aka ba su mafaka aka kare su. Kuma ko a nan ma mun ga a Plato an samu wani limami shi ma wanda ya ba da mafaka ga waɗansu waɗanda suke ba musulmi ba, wanda suke gudu suna neman su tsira da ransu. Duk da yake za a iya cewa waɗannan ba kafiran amana ba ne, saboda tsakaninsu da musulmi shi ne zubar da jini. Mutanen da za su zo in sun ganka da alamar sallah kawai za a fito da kai a cikin mota a banka maka wuta. To amma duk da haka, duk da yake ba kafiran amana ba ne, amma aka samu wani limami ya ba su kariya, ya ba su mafaka. To a cikin irin wannan hali a mazhabar Malik ma an halatta ga wato musulmi kafiri ya shiga masallaci dan larura ko dan bukata, kamar yanda suka faɗa, kamar a gini ko penti, idan ya zamanto babu musulmi da zai yi. Kai suka ce ko akwai musulmi da zai yi, idan nasa aikin ya fi na musulmi kyau, sai a kyale shi shigo masallaci. Tunda a ce an samu musulmi jigari-jigari, zai yi aikin da kafin shekara ta kewayo, sai an nemi abin nan, sai an sake yi tagogi ne kafin shekara ta kewayo, duk abin nan din ya fita. Karfan ya fita, amma an samu wanda yake kuma ya fi shi kyan aiki, to sai a kira shi ya zo ya yi. Bal suka ce ma kai ko da kyan aikin nasu ɗaya ne, sai dai na kafirin ya fi araha bisa na musulmin, musamman in arahar ba 'yar ƙanƙanuwa ba ce, to sai a fifita a ƙyale kafiri ya shigo ya yi aikin bisa musulmi, ya je shi yana takama cewa masallaci ne, sai shi ya rubuta a cikin takardar neman kwangila musulmi ne ni, yana ganin kan cewa za a ba shi dan shi musulmi ne, amma ya je duk da iyawarsa da ƙwarewarsa ya kawo kuɗi wanda yake sun fi ya fi tsada bisa na kafiri, to sai a ce ai maslahar aikin na Allah ne, na masallaci ake yi, wannan zarar kuɗin ayi wani abu na aikin Allah da shi, sai a ce kafiri kai zo ka shigo, ai haƙƙin Allah ne, Allah kuma yana yafewa, yana kyalewa idan an yi abu domin abin da zai tabbatar da maslaha ga addinin sa ne. To waɗannan wannan shi ne mazhabar Malik rahmatullahi alaihi dangane da shigar kafiri cikin masallaci. Imam Shafi'i shi ya ce kafiri zai iya shiga masallaci idan musulmi ya bashi izini. In musulmi ya bashi izini zai iya shiga. To kuma musulmi da me zai bashi izini? Zai bashi izini ne da duk abin da yake ganin cewa ingantaccen dalili ne. Ko a ce masa ya shigo ne, wato ya ga yanda musulmi suke sallah. Ya shigo ya ga yanda musulmi suke sallah. Akwai wani cikin 'yan uwanmu 'yan kasuwa masu tafiye-tafiye. ya bani labari yace ya je Hong Kong sai ya je wani masallaci sai ga ƴan Japan sun zo an ba su dama su shiga masallacin shi kallo da ya gani ya ji abin bai dace ba daga jajjerun wanduna ƴan matan da cinyoyi a waje sun shigo masallaci da kamera suna ɗaukan hoto ya ji abin bai masa daɗi ba amma da ya ga mutane suna ya ce shi ɗan Japan ɗin sai ya zo ya same shi ya ce menene wannan suke yi ya ce wannan musulmi ne sallah suke ya ce me sallah ya ce shi ne bautar Allah ya ce me bautar Allah shi bai sani ba ya ce addini ne shi ne abin da aka yi su suka zo duniya don shi sai ya ce to Allah ya ba shi akwai abin da zai ba shi wanda zai san wannan addinin to Allah ya sa ina jin goya ce ko a masallacin akwai irin ƴan takaddu din nan ne ya bashi to wannan zai iya zamantowa dalilin shigan mutane musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale Thumama yace a sake shi da an daure shi a masallaci yana ganin yanda ake sallah bai ce komai ba amma yanda ake sallan nan dalilin shigan musulunci hasken musulunci zuciyarsa kenan haka zalika wannan Hakim ibn Hizam shi ma da yazo biyan kudin fansa na ribatattun yakin Badar da aka kawo masa da aka kama su da yazo biya shi ma a masallaci ya zauna a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke shi don babu masaukin ma na wani gida a masallacin aka sauke shi yace sai ya halarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba da waqtur wa kitabin mastur da yaji inda aka ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yace sai ji zuciyarsa kamar ta dare yace shine farkon shigar imani cikin zuciyarsa dalilin musuluntarsa kenan saboda haka baka san yadda ita shari'a kyauta ce ta Allah saboda haka hanyoyinta yawa gare su idan kuma duk wata hanya da ka san za ta iya kaiwa zuwa ga shari'a kada ka raina ta domin ba hanyar ce take sawa ba ita sababi ce Allah shine yake sawa baka san cewa a wannan hanyar ne Allah zai jefa hasken imani da rabo a cikin zuciyar wani ba to shi yasa Imam Shafi'i yace kowanne musulmi yana da dama ya bada izini ga wanda ba musulmi ba ya shigo cikin masallaci musamman idan ya zamanto cewar akwai dalili wato ma'ana kada musulmin wato kafirai za su iya shiga masallaci idan sun sami izini saboda haka idan kamar akwai komitin masallaci ko liman ko ma wani daga cikin masallata abokansa sun zo suka ce suna so su dai su je su ga yadda ake sallan nan ya shigo da su masallaci suka zauna a can baya suka ga ana sallah a yi ca a kansa cewa kai ya za ka shigo mana da kafirai masallaci a'a a mazhabar Shafi'i yana da haƙi kuma wannan mazhabar ni ma ita ce mazhabata na'am a'a to ai wannan ba shiga masallaci bane a ramma fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wannan kafirin da ake yaki da shi kafirin ba kafiri ba na amana ba in ya nemi ka bashi alƙawarin amana to ka bashi alƙawarin amana ya shigo inda musulmi suke ba ya shigo masallaci ba ya shigo kasar musulmi wato kafiri an hana ba ai wannan ayoyin sun hana mushrikai tsakanin musulmi da mushrikai sai yaki faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad to amma sai aka ce idan suka nemi an ce ko ina ho gan su kashe su sai aka ce to amma idan suka nemi izininku kan ku ba su aminci dan su zo su saurari zancen Allah to ku amintar da su shine ayat da muka yi bayani lokacin to kai baka nan baka kallon Facebook da muka yi a wannan ayar aka ce wannan shine asali na bada visa wanda aka bashi visa an bashi izinin shiga kasar musulmi to bai halatta wani yayi ta'arrudi gare shi ba kamar yanda waɗanda suke cewa da sunan jihadi a Misra din nan suke zuwa suna samun ɗan yawon shakatawa su je su sa bama-bamai a cikin hotel din su ce wai jihadi suke yi wannan barna ce a bayan kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yas'a bi dhimmatihim adnahum mafi koma baya cikin musulmi yana daukan alƙawarin musulmi baki daya in yace ya amintar da mutum to kowa dole ya bashi aminci. So da haka idan ofishin jakadanci na kasa ta musulmi ya ba mu mutum visa ya shigo kasar musulmi, to Allah to addinin musulunci shari'a Allah da manzansa sun tsare jinin sa da dukiyar sa da bi halatta wani ya ta'arrubi gare shi ba. To akan wannan ayar ne, amma wannan ana magana shiga masallaci ne. Na'am.
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
To Allah yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, ku yaki wadanda ba sa ba da gaskiya ba sa imani da Allah da ranar lahira, wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu, kuma ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta kamar giya da al-khinzir, wala yadinuna dinal haq, kuma ba sa yin addini na gaskiya, wato ba sa bin addini wanda yake shine tabbataccen addini da ya shafa dukkan addinai, min alladhina utul kitab, sune wadanda aka basu littafi, al-yahud wa an-nasara, hatta yu'tul jizya, har sai sun bada jizya, an yadin, wato suna masu miƙa wuya, wahum sagirun, kuma alhali suna kaskantattu wulakantattu, masu biyayya da miƙa wuya ga hukuncin musulunci. Wannan bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hukuncin yaƙin mushrikai, to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam, annabinsa ya umarce shi, Allah ya ce ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya yaƙi kuma ahlul kitab, saboda wato yahudu da nasara basu damu da su ce su yi shirin yaƙi da musulmi ba, hatta nasara sai dai ta ƙarƙashin ƙasa, amma su fito su zo ai fito na fito basu yadda ba, saboda suna ganin mushrikai za su yi musu maganin addinin musulunci. Mushrikai sun ishe su, mutanen Makka kuma suna gayya na sauran ƙabilu za su zo su yi musu maganin addinin musulunci. To yayin da suka ga an yi fatahu Makka ta faɗi, Hawazin sun faɗi, dama su ne ƙarfin ƙabilun Larabawan Hijaz, Quraysh da Hawazin. To da suka ga wannan ya faru, to sai suka ga fa idan ba su tashi ba sun yi wani abu da musulunci, to zai zo ya cinye su. Saboda haka nasara waɗanda suke suna headquarters su na Syria, tunda Syria ita ce wato babbar headquarter daular Rome ta gabas, wadda take da headquarter a Constantinople. Hirakul shi ne gwamnan su anan, to kuma ya shiga cikin alkawari da ƙabilun Larabawa, bal waɗansu da yawa daga cikin ƙabilun Larabawan na Syria da Aljazira tsakanin wato Syria da Iraq duk sun shiga addinin Nasara, kamar Ghassan. Al-Ghassan Larabawa ne waɗanda suka zamanto Nasara, su ne har Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa ina da wani makwabci daga cikin Ansar, ya kasance yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yau, ni kuma in je gobe, abinda ya faru sai ya zo ya gaya mu, ni kuma abinda ya faru in je in gaya masa a ranar da na je. Ya ce mun kasance muna cikin tsoro, muna ta zancen wani abu zai zo ya same mu. saboda sarkin Ghassan mun ji an ce yana tara rundunoni zai zo saboda haka da wannan ansari yazo yace mun ai wani al'amari ya faru yace sai na dauka sai na ce masa al-Ghassani ne yazo sarkin Ghassan ne yazo sai yace a ai abin ya fi haka girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma matansa to ash-shahid anan sayyidina umar suna tsammanin a lokacin nan cewa yaki zai zo musu daga nasara al-Ghassani zai kawo hari to saboda haka domin waɗanda suke kokarin yaki da addinin musulunci aka san cewa a shirye suke to Allah sai ya bada izini bal yayi umarni da a yake su dan a tsara addini to sai Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin wannan ayar da a yaki ahlul kitab aka sifanta su da waɗannan sifofi ba sa imani da Allah da ranar lahira wato imanin su da Allah da ranar lahira gurbatacce ne amma yahudu gurbacewar imanin su aqidun su cike suke da miyagun sifo da dangana ma Allah ta waya suna cewa yadullahi maglula inna allaha ghani laqad kafara laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya allah faqiri ne wai su kuma mawadata ne kuma sunnan wai hannun allah wato a daure yake baya bayarwa baya sakin hannu kuma suka ce allah yana kuka saboda wahalar da yahudu suke sha cikin yana cikin old testament wai lokacin da aka zo aka kore su daga urshalim aka tawarwatsa su Allah sai da ya kuka duk da shine ya kaddara musu amma saboda yana son su shi ya kaddara amma abun bai masa dadi ba cewa waɗannan sha'abullahil muhtar bayin sa waɗanda yake so ga abin da aka yi musu kuma ya kaddara saboda ya san hikima to sai ya ta kuka haka suke sifanta Allah tashbihi shine aqidar su suna kamanta Allah da halitta su dan gono sifar mutun ta tawaya su danganta ta ga Allah to wanda suka yi haka sun yi imani da Allah kenan imanin su da ranar lahira gurbatacce ne sun ce ba za su sun ce lanta masana naru illa ayyaman ma'duda dangane da nasara kuwa wannan babu ko sabani nasara itikadin su akan Allah kowa ya san shirka ce itikadin su ga Allah ga ranar lahira ita ma haka suke suna waɗansu suna inkarin wuta cewa ba zai yiwu ba a ce Allah ya yi wuta zai yi azaba babu wuta kamar yadda 'yan Jehovah Witness suke itikadin su to itikadin su da ranar lahira gurbatacce ne ko ba sa haramta abinda Allah da manzonsa suka haramta a cikin addinin gaskiya abinda Allah ya zo da shi na haramun su ba sa haramtawa wanda yake kuma yana cikin addinin su a haramtacce kuma su ba sa yi domin an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na haramtawa abinda yazo da shi na haramtawa to zaka same shi a cikin addinin su shi ma haramtacce ne tunda shi da sauki ma yazo musu suna so addinin ai yana da wahala yaba'u anhum israhum yana sauke musu wato nauyace-nauyacen su haka ba sa addinin gaskiya shine addinin musulunci duk wanda yake addini in ba addinin musulunci ba to addinin sa ba na gaskiya bane dan addinin musulunci ya shafa dukkan addinai da suka gabata to Allah ya ce a yake su har sai sun bada jizya wato har sai an samu sutsa a kansu sun zama to karkashin ikon musulunci su bada jizya shine sakamako da ake bayarwa daga aljaza'u ne sakamako da ake bayarwa a maimakon a tsare ran mutum da dukiyarsa wato su zamanto a cikin daular musulunci in za su zauna a daular musulunci karkashin daular musulunci to za a tsare dukiyarsu da jinanansu a maimakon jizya da za su bayar dukiya ce da suke bayarwa wadda tana koma zuwa ga ijtihadin shugaba sayyidina umar shi ya sanya ta dinare 4 ga kowane balagagge ko dirhami 40 ko tufa wanda aka bayyana sifarta wajen imamu shafi'i kuma ya ce dinari ɗaya ne ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake karɓa daga yaman ko tufa guda ɗaya saboda haka wannan ne ya nuna kanta ita jizya tana koma zuwa ga ijtihadin shugaba ne shugaba shine zai ijtihadi yaga abinda zai zamanto an bayar idan an ci su da ƙarfi da yaƙi ne idan ko sulhu ne to ya danganta da sharaɗin sulhu wannan fa idan an ci su da ƙarfi da yaƙi ne amma za a iya yin sulhu in akai sulhu shine kamar yanzu yanda halin musulmi suke tare da ahlul kitab sulhu akai kan cewa sulhun aka tabbatar ma da kowa yayi addinin sa amma a tsare ma kowa haƙƙin addinin sa a maimakon haka a zauna lafiya a zauna tare to wannan sharadai na sulhu kamar yanda akai a cikin tsarin mulki na Najeriya to wannan sharadai na sulhu idan aka yi wannan karbabbe ne a cikin shari'a cewa ga sharadin da za a zauna tare amma wannan hukuncin da ake fada idan aka ci su da yaki hukuncin unwa daban da hukuncin sulh to in suka tashi ba da hijira jizyan nan an yadin da hannun su ma'ana ba za su turo a bayar ba ba za su yi transfer ba sai dai su zo su kawo su aje ba wai za su yi transfer ba a ga alert a sai dai su zo su aje domin wannan shine zai nuna kan cewa sun yadda suna karkashin hukuncin musulunci wahum saghirun kuma suna kaskantattu to shi yasa aka yi musu abubuwa na kaskanci sakamakon cewar wannan ya sanya su zo su shiga addinin musulunci kuma abin da ya faru kenan ya zamanto cewa a yayin da ake zalunci a sauran kasashe waɗanda suke nasara sun yi ta kokari sun yi yahudu da nasara hijira musamman da yahudawa hijira suke zuwa daular musulunci kamar yanda suka bar Portugal suka bar Spain suka dawo suka zauna a daular Uthmaniya saboda a tsare jininsu a tsare addininsu yayin da ya zamanto kuma kan cewar yanzu duniya ta zamanto a tsarin wato alƙawarin zamantakewa ne na juna malamai duk sun yi ijtihadoji na yadda zaman zai kasance amma wannan ayar tana nan muhkama kuma dalilin saukarta shine a tsare sharri da ake kaun da ake tsammanin samuwarsa daga fuskar yahudu da nasara abinda shine waɗanda suke masu ilimin harkar tsaro harkar soja suke cewa preemptive strike ko preemptive warfare wato wanda kake tsammanin zai zo ya yake ka kafin yayi kai ka yake shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تنبيه تفرقو القاسم يكي تنبيه شو دنجني دا شغا هرمي دا مشركي دا أهل الكتاب دد ايني da an yi ilhaqin su gare su an sadar da nas ayan nassi ce akan mushrikai sannan ahlul kitab kuma an yi ilhaqin su ahlul kitabi da sauran da kamar majus sauran wanda ba musulmi ba an sadar da su da mushrikai saboda jami'in sifar rashin imani cewa ko ne daga cikin su ba shi da imani kuma saboda fadin shahidina ala anfusihim bil kufr illar tana nan cewa suna kan kafirci kafircin su shine illar da yasa ba za su shiga wato masallaci mai alfarma ba wannan shine kaulin jamaahirin malamai akan shiga makka dukkan jinsin kufar gabaki daya wato an hana shigar su mushrikai bin nas su kuma ahlul kitab da wato da lahnul khitab abinda yake fi ma'anan nas to sannan akwai wannan wanda ya tambaya yace ni mai zanen gida ne wato architect shin ya halatta idan an bani zanen hotel ko church na yi ko wani waje na batanci Allah ya taimaki malam ya biya masa bukatun sa na alheri wato wannan akwai tafsil akwai abin da yake shi aslan shari'a ta yadda da shi akwai abin da yake shi aslan wato babu abinda ake yi da shi in banda kafirci shari'a ba ta yadda da shi ba kamar yanzu kamar church ko kuma bari mu fara da abinda yake muttafaqun alaihi ne akan kafircin sa kamar wajen rawa discotheque ko club wanda yake za a rinka haduwa ana rawa ana shan giya to kaga wannan babu wani abu na halacci da za a iya yi a nan wajen to nan bai halatta mutum ya yi ba saboda ga baki daya aikin taimaka ma sabo ne. To kamar church shi ma church haka ne, domin babu abinda ake a church in banda bautar wannan, in banda bautar Allah tare da shirka da shi. Saboda shirkar da ake yi da shi ba za a ya zamanto kaga abinda ake yi a ciki babu wani jinsin abu wanda yake na halal da ake yi a ciki a shari'ar mu. To dan haka jamaahirin malamai sun tafi akan cewa bai halatta musulmi ya gina coci ba, ko ya bada gidansa haya ga coci, ko ya je ya musu aiki a coci, ko ya musu penti, ko ya yi musu plumbing, ko duk wani abu wanda yake na abinda ake bukata a cikin cocin yayi, domin duk abinda za a yi a ciki saban Allah ne a shari'ar musulunci. Wannan shine matsayin jamaahirin malamai. Abu Hanifa rahmatullahi alaihi ya saba shi a wajen Imam Abu Hanifa, yana ganin babu komai tunda an yi musu izini su yi ibada, kuma an yi musu izini su zauna tare da musulmi. Wannan izinin kamar izini ne na wato su yi bautar su, kuma wannan izinin ya sa za a iya taimaka musu wajen yin bautar su. To suka jamhurin malamai sun tafi akan fadin Allah Ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, kada ku yi taimakekeniya da juna akan sabo da ketare iyakokin Allah. To wannan ketare iyakar Allah ne. To dangane da hotel kuwa, ita asali hotel a asalinta kanta halal ce ko haram ce? Halal ce, masauki ne. Alfunduk shi yasa ma alfunduki, unguwar alfunduki da muke da ita asalinta alfunduk ne. Da anan Larabawa in sun zo suke sauka, hotel ce akai, shine ake ce mata alfunduki. Larabawan da suke zuwa daga Tunis, daga Libya, anan suke sauka, shi yasa ake ce ma unguwar alfunduki. Asali alfunduk ne, hotel. Baku da bukusan wannan ba? Shamsu bukusan tarihin alfunduki ba? Yawwa. To saboda haka shi gina hotel asali halal ne. Abinda ke tare da hotel din na haramci shi kuma daban yake da ginin. So haka idan mutum ya yi hotel domin a zo a sauka a ciki, kuma ya bi ka'idodi na cewar waɗanda za su sauka a ciki waɗanda yake za su zo su sauka ne. Alal misali idan mutum ya zo da mace ya ga alamar kan cewa wannan ba matarsa ba ce ta aure, ya ce ba zai ba da ɗaki ba, kuma ya gaya ma'aikatansa ga ka'idodi da za a bi, kuma ya sanya notice ba a barin watsatsun mata, ba a barin mutane su zo da watsatsun mata nan, kuma ba a ba da dama ga watsatsun mata su zo su rinka ɗaukan kastomomi a nan, ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen hanawa. Abinda aka yi a bayan idonsa ba shi da ila yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya ce ba za a sai da giya ba, ya ce ba za a yi ɗakin rawa ba, discotheque. To idan mutum zai yi hotel zai zana hotel irin wannan. Idan mutum zai zana hotel asali, za ka zana hotel ne a kan cewar wannan a matsayin masauki ne, saboda haka babu laifi in ka je ka zana. La'alla idan a cikin zanen aka ce maka to a cikin zanen ga ba, sai ka yi ba, ga discotheque, to ka san wannan hotel ɗin wadda idan ka yi masa ce ga irin abin da zai yi, to ka kyale shi ka je ka samu wani business din. Wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha'a, sai ka kyale wannan. Saboda alama in wato kai amfani da basirarka, idan daga dukkan alamomi wannan zai kai ya zuwa ga wato azzahir, zai zamanto taimakawa ne akan saban Allah, to kada kai. Idan kuma kaga kan cewar a zahiri babu wani abu na taimako akan saban Allah, hotel ne, watakila ma ba na musulmi bane, shi dai kawai ya zo ya kawo hotel, irin hotel din resort ne, hotel din resort irin wanda ake a cikin daji din nan, ko a irin su Yankari ko makamancin wannan, wanda su ba ruwansu kawai ɗakunan kwana ne, sai restaurant kawai, sai kuma watakila wajen wasanni da za a yi gym da sauransu, amma ba swimming pool. Har da swimming pool ma ko? To na ai swimming pool akwai rikici, ka kawo swimming pool. Amma ai shi yin swimming pool ba shiga cikin swimming pool ba cewa kai ko mata su je su shiga duk cinyoyi a waje ba da bikini, ko ba haka ba? dan kai swimming pool wannan bai nuna kan cewa ka ce kuma aje ayi saban Allah a cikin swimming pool ba tunda shi asalin swimming din halal ne so da ke kamar irin wannan ne babu laifi amma da za a sanya abu wanda yake ka san katsan wannan abu ne na saban Allah a ciki to sai ka bashi ko kuma ka ce masa to kai fa musulmi ne kai baka yadda da ba da discotheque ba saboda haka in zai iya cirewa a cikin zanan a hotel din zai iya masa zanan to in yaya ba da tsarinka da basirarka da iyawarka zai iya cewa to kada kai na yadda kai mun zanan koda daga baya ya je ya dauki wani daki ya mayar da shi club ko discotheque kai dai ba ruwanka abinda kai zahirin halal ne wallahu ta'ala a'lam
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai yan uwan mu marasa lafiya kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya dan uwan mu kuma uba ga wannan gari namu baki daya Alhaji Aminu yana asibiti Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiya Allah ya tashi ka fadarsa akwai dan uwan mu ambassador Aminu Dalhatu ambassador Nigeria a South Korea makwabcin mu wanda muke karatu da shi kafin ya tafi shi ma an yi masa aiki a can kasar Korea muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta masa lafiyarsa Allah ya tada ka fadarsa Allah ya gaggauta masa waraka haka zalika akwai wani dan uwa wanda muke sallah tare da shi shi ma yana da wata larura wanda ta shafi lafiyarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya bashi kariya ya bashi tsari daga dukkan sharri da kuma sharrin shaydan da sharrin shaydanun mutane da azabun nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin